Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, sai kuma 60. Sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su dandangula voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga birnin Washington DC tare da Sabon Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a ba mu dandanon labaran.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa mutane miliyan 20 ne a kasashe hudu suke fuskantar kasarar fadawa yunwa idan ba a dauki mataki ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zanga da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshoran kiwon lafiya. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka kan hanyoyi da zai tunkari barazana daga Koriya ta Arewa.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Amnesty International ta ce cikin kasashe 10 na duniya da ke take hakkin bil'adama har da Najeriya.
A gidannin ta kisan gilla har yanzu tana nan ba a share ta ba a cikin tsarin mulkin kundin Najeriya. To wannan abin da wannan rahoto ya kunsa kenan.
Gwamnan jihar Niger cewa yi aikin gwamna bai yiwuwa daga office kurum. To mai girma gwamna sai daga ina?
Na lura zaman office bai yi, shi sa na fito wannan ziyara na kana hukumomi in ji daga jama'a da kunnuwa na ba tare da an ce an ce ba.
Kana muna da rahoton iyalan wani ban Allah da su bakwai suka rasa rayukansu a jihar Gombe. Kana Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres jiya Laraba ya yi gargadin cewa mutane miliyan 20 a kasashe hudu suna fuskantar kasadar fadawa yunwa idan ba hukumomin kasa da kasa sun dauki mataki na hana hakan aukuwa ba. Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana Sudan ta Kudu da kasar Somalia da Yamal da kuma sassan arewa maso gabashin Najeriya cewa suna dab da fadawa cikin matsanancin yunwa cikin watanni 6 masu zuwa. Hukumar ta duniya tuni ta ayyana mutane 100,000 kananan hukumomi biyu a jihar Unity a Sudan ta Kudu suna fama da yunwa. Babban magatakardar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana bukatar kudi dala miliyan 4,000 da miliyan 400 kafin nan da karshen watan gobe, wato makonni hudu kacal daga yanzu. Domin ayyukan jinga shekarar baki daya, majalisar tana bukatar dala miliyan 5,000 da miliyan 600 domin waɗannan kasashe hudu. Mr. Gutierrez ya ce a shirin Majalisar Dinkin Duniya take ta fara aiki kan wannan matsala, amma tana bukatar kudaden kamun ta fara aiki. Cikin damuwa, Mr. Gutierrez ya ce zuwa yanzu dai Majalisar Dinkin Duniya ta samu dala miliyan 90 kacal cikin wannan adadi.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da zanga-zangar da ta barke kan yunkurinsa na wargaza inshoran kiwon lafiya, wadda ta kasance ɗaya daga cikin nasarorin da shugaban Obama ya samu zamanin mulkinsa. Mr. Trump a maganan da ya yi a shafinsa na Twitter a daren Talata ya ce gungun mutane da suke nuna fushinsu a taro da wakilansu, 'yan Republican a majalisa, hakikanin gaskiya kuma galibi tsari ne na masu sassaucin ra'ayi, abin takaici, inji Mr. Trump. Fadar White House ta faɗa jiya Laraba cewa shugaba Trump zai gabatar da sabon ƙudurin da zai mai gurbin dokar inshoran kiwon lafiya da aka fi sani ko aka yi lakabi da Obamacare cikin makonni masu zuwa. A lokacin hutun mako ɗaya da 'yan majalisa suke yi, wakilai 'yan Republican masu yawa sun gamu da fushin 'yan mazaɓinsu a tarurrukan da suke yi. Masu zanga-zanga suna bayyana fushinsu a kan yunkurin da wakilai 'yan Republican suke yi na shekara-shekara na ganin sun rusa dokar inshoran kiwon lafiya da Obama ya zartar. A halin da ake ciki kuma, kuri'an neman jin ra'ayin jama'a ya nuna farin jinin shugaban na Amurka ya tsaya kan kashi 40 cikin 100 mafi karancin goyon baya ga sabon shugaban kasa. Duk da haka, magoya bayan shugaba Trump suka ce duk da rudani a sabon gwamnatin sun gamsu da aikin da shugaba na Amurka ke yi a halin yanzu.
Kusoshi biyu a majalisar ministocin shugaban Amurka Donald Trump din suna Mexico da zammar kwantar da hankalin kasar game da damuwa da kuma fushinta kan sabbin manufofin Amurka game da Mexico. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da kuma ministan tsaron gida John Kelly yau Alhamis ake sa ran za su gana da shugaban Mexico Enrique Peña Nieto da ministocinsa. a mataki da ake jin shine na farko a jerin ganawa tsakanin manyan jami'an kasashen biyu waɗanda za su bi mai da hankali kan wato safarar miyagun kwayoyi da cinikayya da kuma batun shige da fice yana da muhimmanci ganin shugaban na Amurka ya aike da ministoci biyu zuwa Mexico a farko-farkon kama aiki inji kakakin fadar White House Sean Spicer jiya Laraba wannan ya nuna alamun irin kyakkyawar dangantaka da kasashen namu biyu suke da su jiya Laraba kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ministan harkokin wajen Mexico Luis Videgaray yana cewa Mexico ba za ta amince da shirin shige da fice na kashin kai kuma ba za ta yi wata ba wajen kai gabatun gaban majalisar dinkin duniya ba
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika dake nan birnin Washington DC Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya shawarci magajinsa kamin ya sauka cewa ya nemi goyon bayan China wajen shawo kan Koriya ta Arewa game da shirin nukiliyar kasar kamar yadda wani tsohon jami'in gwamnatin Obama John Wolfenthal wanda yake da masaniya game da batun ya faɗa Wolfenthal ya ce a wata ganawa tsakanin tsohon shugaban na Amurka da Mr Trump ya ga masa cewa tilas sabon shugaban ya tankari barazanar nukiliyar da makami masu linzami daga Koriya ta Arewa kamar yadda Mr Wolfenthal yayi bayani Gwamnatin Obama ta gabatar wa Trump zabi biyu wajen tunkarar barazana daga Koriya ta Arewa. Na daya ta wajen gudanar da shawarwari da kasar kai tsaye ko kuma a ƙara matsin lamba kan Koriya ta Arewa ta matsawa uban dakin ta wato channel lamba. Murya Amurka ta nemi majalisar tsaron ƙasa ta ba ta takaitaccen bayani kan manufofin sabuwar gwamnatin kan Koriya ta Arewa amma har yanzu ba ta samu amsa ba. Mr Wolfenthal ya dai ya rike mukamin Hadmi kuma babban director kan kayyade haifan makaman kare danji a majalisar tsaron kasa
wata tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka da ta dawo daga ziyara da ta kai kasar Cuba ta ce shugaban kasar Raul Castro ya nuna shawarar ci gaba da aiki domin inganta dangantaka da Amurka duk da alwashin da shugaban Amurka na yanzu Donald Trump yayi na canza alƙiblar dangantaka tsakanin kasashen biyu Senator Patrick Leahy wanda ya juma yana da awarar a ganin an inganta dangantaka tsakanin Amurka da Cuba ya ga manema labarai jiya Laraba cewa Castro ya nuna sha'awar ci gaba da aiki kan sauye-sauye a kasar ta fuskar kasuwanci Senator Leahy ya kara da cewa shugaba Castro ya baiwa tawagar kofin jawabi da ya gabatar cikin watan jiya a Jamhuriyar Dominican inda ya ci gaba da bayyana sha'awar aiki da shugaba Trump A shekara ta 2014 ne tsohon shugaban Amurka Barack Obama da Raul Castro suka fara daukar matakai na sake dawowa da dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan da Amurka ta tsinke hulɗar jakadanci da kasar a shekara ta 1961. Mr Obama ne shugaban Amurka na farko cikin shekaru 88 da zai kai ziyara zuwa Havana cikin watan Maris da yi na bara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu fara da batun take hakkin bil'adama da ake zargin wasu kasashen duniya da yake ciko hada Najeriya. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Amnesty International ta zargi jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda na Najeriya da musguna waɗanda suke tuhuma ta hanyar azabtarwa don samun bayanai. A rahoto mai shafi 409 Na shekara 2016, kungiyar ta ce azabtarwa da jami'an tsaro ke yi kan kai ga mutuwar waɗanda suke tuhuma. Shugaban kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Afirka ta Yamma, Awal Musa Rafsanjani, shine ya jagoranci gabatar da rahotannin, yayi ƙarin haske.
Wannan rahoto ina nan ya nuna mana kan cewa har yanzu akwai wasu dokoki da Najeriya ya dace a ce ta sa hannu don a gyara haƙƙin bil'adama. Da walwalar jama'a har yanzu ba a sa hannu akai ba wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu gwamnatin Najeriya musamman da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ba su daina take haƙƙin bil'adama ba wannan rahoto kuma ya nuna mana kan cewa har yanzu mummunar aƙidannan ta kisan gilla har yanzu tana nan ba a share ta ba a cikin tsarin mulkin kundin Najeriya to wannan abin da wannan rahoto ya kunsa kenan
Har ila yau, kungiyar ta soki 'yan sandan nan masu farautar 'yan fashi da aka fi sani da SARS da saba 'yancin jama'a ta hanyar kama mutane barkatai. Jami'in hulɗa da manema labarai na Amnesty International Nigeria, Isa Sanusi ya yi tsokaci.
Abin da muke cewa shine, sojoji idan an tura su, suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima. kamar rikicin nan da ake na Boko Haram mun duba kuma mun gano akan cewar wannan rikici duka bangarorin da suke fafatawa a shi suna aikata kuskure dangane da haƙin biladama sannan mutane miliyan 2 wannan rikici ya raba su da muhallin su babbar matsala ma shine waɗanda suke zauna a sansanonin nan suna rayuwa ne a cikin hali na galabaita kwanakin baya wata kungiya ta yi bincike ta gano ana cin zarafin mata da suke zaune a irin waɗannan wurare kuma an yi ta samun rahotanni na yara ƙanana da yunwa take kashe su ya kamata a tashi tsaye akwai lalle matsala ta yunwa da matsanancin hali na rayuwa ta fannin kiwon lafiya da ilimi an samu matsala kuma ya kamata a mai da hankali a ga cewa an dawo da waɗannan mutane da rikicin Boko Haram ya shafa mutuncin su
amma ga jakadar kasar Faransa a Najeriya Denis Gawa wanda aka bada rahoton a idaninsa yana mai cewa
I noticed that some days ago a governor said about the killings that over the last 30 years nobody has been sentenced or even prosecuted for those killings
Ambassador Denis Gawa ya ce kwanaki wani gwamna ya ce sama da shekaru 30 kenan ake yawan kashe-kashen mutane a Najeriya amma har yanzu ba a taba kama kowa ba wannan yana nuni da cewa akwai abin da ba a yi daidai saboda haka shawara ta anan shine a fito a tsayin daka wajen tabbatar da doka da oda domin a karewa mutane haƙoƙinsu ko da yake a lokacin daukan wannan rahoto mahukuntan Najeriya ba su mai da martani ba amma kungiyar ta nuna damuwa ga yadda ƴan ta'addan Boko Haram ke kashe mutane da jefa mutum fiye da miliyan 14 cikin galabaita a yankin arewa maso gabas Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Mubiya ta Kano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja
daga batun kare haƙin bil'adama sai rangadin da gwamnatin jihar Niger ke yi a ƙananan hukumomin jihar gaba ɗayan su da niyyar hubbasa domin samar da ababen more rayuwa ga Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
a lokacin da tawagar gwamnan ta isa fadar mai martaba sarkin Kagara Alhaji Salihu Tanko ga abinda ya sheda wa sarkin
mai mataba abin da ya kawo ni na lura zaman office bay shi sa na fito wannan ziyara na ƙana hukumomi in ji daga jama'a da kunnuwa na ba tare da an ce ba bukatun su kuma alhamdulillah ya Allah ciki kun shi je mun yi wushishi mun yi mu'amala mun yi bayani da talakawa sun ga mana kokin su kuma na bada umarni tun jiya a zauna a fara aiki a yau ina son kafin gobe ko jibi aje a fara aiki
to sai dai a ɗaya gefen naji ta bakin wasu mata dake zaune a garin na Kagara game da halin da suke ciki
jin mai matsala mu gaskiya muna da matsaloli muna neman taimako wurin gwauna muna so a koya muna sana'o'i muke kula da yara da makarantar yaran mu da wani hidima na yaro duk ya koma hannun mace to muna neman taimakon shi
Habiba Halidu muna san yanda Allah ya taimake shi mai taimaka mana dan matsaloli a mata yayi yawa amma na wasu dabaru an ce ka za mu ga canji ba abin da muka gani har zuwa yanzu mun ji dadi a ziyaran ga sosai amma ya taimaka mana yawanci ga yara na makarantan ga
shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Niger Honorable Gambo Tanko ya ce akwai buƙatar gwamnatin jihar Niger ya sake kai masa daukin tallafin kudaden da wasu ƙananan hukumomi za su samu sukunin biyan albashi da ma gudanar da wasu ayyukan ci gaban jama'a
muna roƙon gona ya duba ya ƙara mana bail out din nan wanda ya bayar har aka iya aka biya wa'ancin salaries din nan wa'annan ma sai mu samu bail out daga wurin shi wanda za su iya dan yin aiki a wurin
Duk da yake dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ce rangadin ƙananan hukumomin na duba matsalolin jama'a ne amma a ɗaya gefen masu nazarin al'amura na ganin rangadin na da nasaba da yakin neman zaben tazarci a shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
To a can jihar Gombe ko wani dan taliki ne ya rasa ƴaƴansa 6 da matarsa guda sakamakon haɗarin gobara ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Azantawa da director ƴan kwana-kwana na jihar Gombe ta wayar tarho ya ce gobarar ya samo asali ne daga wutar lantarki
Ni ne mai suna Solomon Elakwande director na fire service na Gombe state mu dai abinda muka duba anan ya nuna dai electrical fault matsalan wutan electric ne. Daga inda na je na duba.
Mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan gobara?
Mutane shida ne. Akwai ɗayan gawan kuma na bakwai. Akwai na bakwai, kana na bakwai din a Kanuwar matan ne. Dama an ciko tana garo ne da duk taji abin da ya faru ita ma sai man itan ba wai wuta bane a asibiti take. Duka an ji an sallake su dukan su bakwai.
To ni shawari za ku ba wa al'umma dai ganin dai cewar ana samun gobara ta fuskoki iri-iri da wuta irin na girki da na lantarki.
To kullum muna yin awareness har mukan sa a soji da su masallatai haka duka mukan yi awareness gradio ma muna faɗi ga mutane su ta kula da wutan electric in za a kwanta a kashe duk abubuwan da ya kamata a kashe.
Har ila yau na tuntuɓi mai gidan da ya rasa a madar tasa da kuma yara shida a sanadiyar gobarar ga abin da ya ce.
Sunana Aliyu Haruna. Abinda da ya faru ni ina da mata biyu sai na raba gidaje. Gidan da gobaran ya tashi amarya ta ci a can da ita da yayana uku na wata mata da na yi. Sannan ita mun haifi ɗaya da ita mace wanda muka haifa da ita tana da mace ne tana da wata takwas ko bakwai yanzu. So da kuma ta zo da wani yaron ta daya wanda ta haifa a wani gida. So in ka ta hada jimillan su so shida kenan da ita ba wanda ya fita. Ni dai rabona da gidan jiya karfe 8 na ban kwana da su.
Daga bisani na tuntuɓi uwar yara guda ukun da suka mutu ita ma dai ga abin da take.
Sunana Munawwara Mummuru. Ni dai ba a gaya mun ƴaƴana sun rasu ba sai mun akai babansu ne Allah ya masa rasuwa. Da ƙarshe dai yayana ya kira ni yana mun nasiha kan cewa wanne ya haƙuri yayana Allah ya musu rasuwa. Labari kan ba daɗi. Allah ne ya bani su kuma Allah ya karɓe su dukan su uku. Wani mutuwarin akan cewa zan gansu sun hana ni in gansu. Don sun ce ba zan shiga ba. Na dai tsaya daga waje ban shiga ba. Mun rabu da su ranar Ladi akan cewa mun za su dawo mun ranar Juma'a. Idan Allah ya kai mu. Suka hau mashin muka yi ban kwana da su. Tsakanina da su kenan.
Abdulrahman Muhammad Mura Amurka. Daga Bauchi a Najeriya.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'in qatil maut.
To Allah ya ji kan musulmi. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu kuma muna agogwa ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1028 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Makon da ya gabata aka kama waɗansu mutane a jihar Plateau da ake zargi da sana'a cinikin jarirai. Inda ake ɗauka hayar waɗansu samari suna yi wa ‘yan mata da aka tara a wani gida ciki idan sun haihu a sayar da jariran nasu. To bayan kama mutanen wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa shalkwatar ofishin ‘yan sanda na jihar Plateau inda DSP Isaac Bako ya mata ƙarin haske dangane da lamarin.
Jami'an tsaron STF sun kawo mata guda shida da aka same su da ciki. Har yanzu inda muke magana suna nan tare da CID ana kan bincike. Jiya ne aka kawo su, yanzu nan da safe na an fara bincike. So sai an gama bincike, a yanzu dai bai kama ba abin da zamu faɗa, sai bayan an gama bincike zamu san gaskiyar magana.
Okay, to amma kun taɓa yin bincike kuma ku san irin guraren da waɗannan ƴan mata suke zama da abubuwan da suke yi?
A nasu ba wai a guri ɗaya ne aka same su ba. Yanda muka je labarin da muka samu shine a gidajensu ne daban-daban. So tunda dai ba su guri ɗaya da a haɗe, kin ga da iya samun matsala wurin kama su gaba ɗaya, amma daga nan aka samu damu idan bincike ya ci gaba, daga nan za a iya san menene damuwansu, me yake tura su suke wannan abin hallaye, daga nan kuma a san matakan da za a iya ɗauka.
To, a bincike na ƴar jarida akwai guraren da a nan cikin Jos hotel da dama waɗanda daga yamma ya za ka ga ‘yan mata nan sun yi ado sun fara tafiya tun da wani lokaci ma har gwamnati ta shigo. Tun daga wannan lokaci kukan samu lokaci ku bi domin ku gano menene waɗannan yara suke a wuraren nan?
To, idan muka samu dai labari haka, motocin patrol akan ɗan tura. Amma da suke kin san ‘yan sanda ana ganin su kowa zai ruga, kuma yanzu muna kan zancen fundamental human rights, kana iya zuwa ba wai sai ka kama mutum, ya bi nan doka ta ce sai ka kama mutum yana laifi kada ka iya kama shi, amma ka sami mutum kawai yana tafiya kan hanya kaga ba za mu iya abin nan gane ba. Amma idan ana nan an samu rahoto cewa ga abin da ke faruwa a wani guri, kin ga aka bayar da kuma dalla-dalla, ba mu dalla-dalla yanda abubuwan ke faruwa, ‘yan sanda za su yi aiki. Amma in aka shiga guri kawai a samu abin nan fara kawo kama mutane, kin ga zai kawo damuwa, domin kowa yana da yanci, baka san abin da yake yi a gurin ba, sai ka kama mutum da laifi a nan ne za ka iya kai shi kotu.
To, ko menene zai sa ‘yan mata su shiga irin wannan sana’a? Ga bayanin Asira Coji, wata babbar jami’a a cibiyar kula da haƙƙoƙin mata a jihar Plateau.
Akwai abubuwa da yawa da suna sa ‘yan mata su shiga irin waɗannan. Waɗansu talauci. Talauci kam gaskiya yakan samu. Idan mace tana cikin talauci wani lokaci ba abin da ba za ta iya ta yi ba. Amma wata kuma kwaɗayi ne. Kwaɗayi, an kan ce kwaɗayi na kawo wahala. Wato, idan mace ta sa kwaɗayi a gaba, musamman ‘yan mata, kin ga abu kaɗan za a rude su. Wata ma za a sayar mata suya kawai, sai ki ga kwaɗayi ya sa ta. So, ga talauci, ga kwaɗayi, ga shawarwari. Wanda ‘yan mata musamman suna ba wa juna. To, akwai abubuwa da yawa haka da na sa ‘yan matan su shiga suna yin irin wannan rayuwa.
To, idan aka yi batun iyaye fa, akwai batun tarbiyyar iyaye, gila sun gaza ne wajen tarbiyyar da ‘ya’yan?
Gaskiya kam waɗansu iyaye, wato a girmar da ‘yan mata, waɗansu iyaye ba su sa hankalinsu.
Sai ku ci gaba da kasancewa da shirin Domin Iyali domin jin cikakken bayani kan wannan lamari. Yau da shirin zai ba da ƙarfi ne kan sanarwar da mai martaba Sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biye cewa za a kafa wata doka ta hana talakawa marasa ƙarfi auren mata fiye da guda. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi nazarin batun, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
A ƙarshen makon jiya ne dai a wurin wani taro a can Abuja, mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya bayyana aniyar majalisar masarautarsa ta bullo da wani ƙuduri da za a miƙa wa majalisar dokokin jihar Kano domin ya zama doka game da buƙatar takaitawa masu ƙaramin ƙarfi auren mace fiye da guda. Hakan dai, inji Sarkin, ya biyo bayan yadda jama'a ke tara ‘ya’ya barkatai kuma su gaza ɗaukar ɗawainiyar yaran, inda daga bisani yaran kan zama matsala ga al'umma. Yanzu haka dai masu ruwa da tsaki na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da wannan yunkuri na Sarkin Kano.
Gaskiya ta wata fuskar dai, idan aka kalli shi wannan ra'ayi nasa da ya faɗa, to akwai yiwuwar a duba. Ba don komai ba, saboda yanda rayuwa ta zama mai tsada yanzu a cikin halin da ake ciki. To, amma misali ta yaya za a iya ganewa cewa ko za a iya ko ba za a iya ba, tunda shi talakan yana da zuciya, misali wanda ake ganin ba wai ƙarfin ne da shi ba ma, sai ka samu cewa ya fi mai kuɗin hidima da sauransu da ta riƙe auren.
Ina goyon bayan wannan doka da Sarkin Kano yake ƙoƙarin ganin an zantar da ita. Duba da yanayin da mutane suke haifa ‘ya’ya, su turo su almajiranci, wasu kuma sake su a gari, yaro shi ne can dako, shi ne nan da ya laɓiya a gaban masu abinci da sauransu. Ni ina goyon bayan cewa mutane duk wanda ba shi da halin rike fiye da mace ɗaya, to ya haƙura.
Wasu al'ummar jihar Kano kenan suke bayyana ra'ayinsu. Tun a bara ne dai Sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kafa wani kwamiti da aka ɗorawa alhakin nazari a kan wannan batu. Kowane hali ake ciki dangane da aikin kwamitin. Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Juma'a na Alfurkan a unguwar Nasarawa nan Kano, shi ne shugaban kwamitin.
Wannan kwamiti yana ta aiki akan rubuta dokar aure da fito da hanyoyi da za a yi maganin mushkilolin zamantakewa da zamantakewar iyali da tarbiyyar yara da batun saki da reno da kuma ma yadda za a rayar da sha'anin harkar wakafi da wasiya da abubuwan da duk shari'ar musulunci ta bayar na wato harkokin rayuwar al'umma, rayuwar iyali. To wannan kwamiti ya dauki lokaci mai tsawo, an yi karamin kwamiti wato wanda yake za su fitar da kundi, an gama fitar da daftarin. Matakin farko shine matakin yan kwamitin baki daya wanda ya hada malamai, masana, malaman shari'ar musulunci da malaman gida, malaman soro da malaman jami'a da kuma wato lauyoyi da alkalai masu ci da waɗanda suka yi ritaya da kwararru wajen iya rubuta doka ta fuskar ilimin shari'a na zamani. Sun yi bita farko, yanzu za a hau bita na sama da wannan. Shine babban kwamiti da mai martaba sarki ya kafa wanda ya hada yan kwamitocin nan guda uku baki daya da kuma waɗansu manyan malamai za su haɗu su bita akan wannan doka da aka.
To sai dai barista Audu Bula Mabukarci da ke koyar da darussan shari'ar musulunci a Jami'ar Bayero Kano ya yi tsokaci game da hurumin majalisar masarautar Kano akan sha'anin samar da doka.
Idan dai shi sarki ne karan kanshi ko majalisarsa, su ba su da ikon yin wata doka da za ta shafi kowane irin al'amari a Najeriya. Amma idan kuduri majalisar sarki take so ta tura, akwai abin da ake kira private bill. To sai dai mu fahimci cewa ita kanta majalisar jihar Kano an ba su iko su yi dokoki akan abubuwan da suka shafi harkokin aure na shari'ar musulunci da kuma sauran abubuwa na shari'ar musulunci. Sai dai mu fahimci cewa a fahimtata ta doka, ita majalisa ba za ta iya yin dokar da za ta hana ƙarin aure ba, sai dai za ta iya dokan da zai sa ƙa'idoji kafin a ƙara aure. Bayan haka ma in ka duba wato African Charter on Human and People's Rights, wato kundin dokoki ko kuma dokokin yanci na bil'adama na kasashen Afirka wanda Najeriya ta sa hannu, zaka fahimci cewa wannan ma ya ba ma yan Najeriya daman su yi aure su kuma gina iyali, kuma wannan bai takaita yawan matan da mutum zai iya aura ba. Saboda haka in hana aure ne, ƙarin aure ne kwata-kwata ga talaka, wannan ba za a iya ba. Amma za a iya sa ƙa'idoji cewa sai mutum ya cika ƙa'ida kaza da kaza da kaza.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ci gaban wannan muhawara. Yanzu a madadin wakilanmu Zainab Babaji da kuma Mahmud Ibrahim Kori da suka bada gudunmuwa a nasarar wannan shirin, sai kuma Salamun Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma nan kara ta kaice.
Jiya Laraba sabon shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad, wanda aka fi sani da inkiyar farmajo, ya rantsuwar kama aiki a bikin ne kuma shugaban ya alƙawarin daidaita al'amura a ƙasar da yaƙi ya daidaita, amma ya gargaɗin cewa aikin zai ɗauki shekaru masu yawa. Shugaba Farmajo ya yi kira ga 'yan ƙasar su taimaka masa wajen sake maido da doka da oda a ƙasar da yaƙi ƴar cikin gida tsakanin ƙabilu da kuma mayaƙan sa kai masu iƙirarin addinin Islama, da kuma fari ya ƙara rurrutu matsaloli a ƙasar. Jim kaɗan bayan jawabin na shugaba Farmajo ne Birtaniya ta alƙawarin baiwa ƙasar gudumawa ta dala miliyan 125 da zai haɗa da samar da abinci ga mutane kusan miliyan 1. Shugabannin ƙasashe uku daga yankin ne suka halarci bikin kama aikin na sabon shugaban ƙasar na Somalia, da kuma jami'an diplomasiya masu yawan gaske suka halarci bikin ciki har da jakadan Amurka a Somalia Stephen Schwartz.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu, kuma kafin mu tashi bari mu taya Hussein Adamu Bakane Kwantagora murnan aurensa da matarsa Aisha Andau, wanda za a daura jibi a sabara idan Allah ya kai mu a masallacin Umar ibn Khattab da ke daura da Shatiletilan Titin Zaria Road a birnin Kano da karfe 10:30 na safe. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Shi ma sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Taraba Hassan Mijinyawa muna taya shi murnan samun karuwar ƴa mace wadda za a raɗawa suna yau Alhamis. Yanzu amadon kuwa da kowa nan sashen Hausa, musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyan mu wato John Ellison, ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima, mun dawo muku da wani sabon shirin.